بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ترك وتر رمضان هجر منذ صلى الله عليه وسلم جبو ديا دا تريهو دا أربعين دا أخو وان دا يايدي دا قوما دا وتر إبريل شكرا تجبو بيو دا إشرين دا بيو ميلادية muna cikin karatun ainihin suratul isra wato yau za mu tashi a ayata 96 kul kafa billahi
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا
نعم كابون أفار تفسيري أقول وستنبوي كما هكا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam ga tambaya. Malam menene mahanga na sunna game da barci bayan sallar la'asar? To shine tambayar da dan uwa ke yi, menene mahanga na sunna game da yin barci bayan sallar la'asar? To da yawa daga cikin mutane wato sun riga sun canfa yin barci bayan sallar la'asar. Wani zai gaya ma cewa bacci bayan sallar la'asar yana kawo talauci ko bacci bayan sallar la'asar yana kawo ainihin rashin lafiya ko abin da yake kama da wannan. To amma a mahanga na musulunci babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani asari tabbatacce wanda ya nuna cewa an hana bacci bayan sallar la'asar. A takaice ya halatta ayi bacci bayan sallar la'asar musamman ma idan mutum ya gaji yana so ya huta. An gane wannan ko? In dai mutum ya ga cewa ya gaji kuma lalle a cikin baccin akwai maslaha ga rayuwarsa ya halatta. To kila wani ya ce to ai akwai wani hadisi wanda ake kafa hujja da shi dangane da hana bacci bayan la'asar. Shi ne hadisin da ake jinginawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama ba'da al-asr faqtulika aqluhu fala yalumanna illa nafsa. Cewa duk mutumin da ya bacci bayan la'asar sai aka zare mishi hankali ya koma zautacce ko mahaukaci fala yalumanna illa nafsa, kada ya zargi kowa sai kanshi. Kenan da wannan kauli kenan yin bacci bayan la'asar yana kawo hauka ko yana kawo zautuwa ko yana kawo raunin hankali. To wannan hadisi ana jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma yaya ingancin hadisin? Wannan hadisi a wajen malaman hadisi da ifi ne. An gane ko? Idan muna son karin bayani dangane da isnadin wannan hadisi mu koma zuwa ga dhaiful jami na yanin al'allama al-muhaddis Nasiruddin al-Albani, Allah ya masa rahama. Sannan a cikin wannan dhaiful jami da wasu littattafai na Albani ya kawo maganar Marwan, inda Marwan ke cewa qultu lillays bin sa'd, na ce wa lays bin sa'd wa ra'aytuhu nama ba'da al-asr fi shahri ramadan. Sai na kan shi babban malami ne Lays bin Sa'd. To sai naga Lays bin Sa'd yayi bacci bayan la'asar kuma a cikin watan Ramadan. ko yayi bacci bayan la'asar a watan Ramadan to sai abin yaban mamaki sai nace ya Abul Harith malaka tanamu ba'da al-asr ya kai Abul Harith me ya sanya kake bacci bayan la'asar ne alhali ga hadisi nan wanda Ibn Lahi'a ko Ibn Luhai'a ya ba mu labari daga wani zuwa wani zuwa wani sai ambaci hadisin a lokacin nan sai Lais bin Sa'd yake ce masa la ad'u ma yanfa'uni bi hadisi Ibn Lahi'a an aqili yace bazan bar abin da zai amfane ni ba saboda hadisin Ibn Lahi'a daga aqili an gane ko abin da yake so ya nuna mana hadisin Ibn Luhai'a ko Ibn Lahi'a daga aqil hadisi ne da izi bi inganta ba ba zai yi in bar abin da zai amfane ni ba saboda hadisi da izi na ba san gano wannan zan bar abin da zai amfane ni ne idan hadisi ya tabbata daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to karkashin wannan shine al-Allama Nasiruddin al-Albani rahimahullah zai ce cewa wala kad a'jabani jawaban Lais hadha yace hakika wannan jawabi na Lais ya ban sha'awa kwarai da gaske fa innahu yadullu ala fiqhin wa ilmin yace lalle wannan jawabi na Lais yana nuni akan fiqhu da ilimi an gane malami ne wanda Allah ya bashi fiqhu da kuma zurfin ilimi sai ce wala ajab fa huwa min a'immatul muslimin wal fuqaha al ma'rufin yace ba abun mamaki bane a ji irin wannan gwalagwalan maganganu ya fito a bakin wannan malami wato babu mamaki ba saboda yana daga cikin jagorori na musulmai yana daga cikin fuqaha na ainihin fuqaha sanannu shi ainihin Lais bin Sa'd shi wannan bawan Allah Lais bin Sa'd wani babban malami ne wanda ya rayu tare da imamuna Malik radiyallahu an imamu Shafi'i ya fa'idantu da imamu Malik imamu Shafi'i ya fa'idantu da Lais bin Sa'd dukansu gaba daya ya fa'idantu da iliminsu to da ake tambayansa da Lais bin Sa'd da kuma Malik bin Anas a cikin su waye su sanin fiqhu sai imamu Shafi'i yake cewa Lais aqahu min Malik illa anna ashabahu dayyu yace Lais ya fi sanin fiqhu fiye da imamu Malik sai dai matsalar shi ne matsalar da ya samu ɗalibansa ne suka wulakanta shi shi Lais imamu Malik yana da ɗalibai masu kishi sun tsaya sun ɗauki karatunsa sun yaɗa an gane wannan ko shi yasa mazhaban imamu Malik ya yaɗa a duniya sosai amma shi Lais bin Sa'd babban malami ne sosai amma sai ya samu ɗalibai kasalallu to wayannan ɗalibai bayan rasuwansa ba su ɗauki iliminsa sun yaɗa ba sai ilimin Lais ya mutu a gane ko da a ce ainihin Lais bin Sa'd da a ce yana da ɗalibai masu kishi da mun samu wata mazhaba mazhaban Laisiyya an gane wannan ko to sai ya zamanto ɗalibansa sun yi sakaci da karatunsa har karatunsa ya zamanto wato ana samun shi ne ɗaiɗaikun karatunsa a cikin littattafai haka in ana karatu an gane wannan ko to shi ne yake cewa a wa inni la'alamu anna kaseeran min al-mashayikh al-yawm yamtani'una min an-nawm ba'da al-asr yace ni na sani lalle da yawa daga cikin manya-manyan shehunnai a yau din nan suna hanuwa daga yin bacci bayan la'asar sai ga babban malami bayan la'asar yana jin bacci sai ya yi bacci saboda yana jin tsoro kare haukaci sai ce walau kanu bihaja ilai ko da sun kasance suna buƙatar yin bacci din idan aka ce masa wannan hadisin da ka dogara da shi mai rauni ne hadisin bai inganta ba aka ramaka Allah kwanta kai bacci sai ya baka amsa ya ce ai yu umaru bil hadisi da'if fi fada'il al-a'mal sai ce ai ana aiki da hadisi mai rauni a cikin ayyuka na falala ai wannan yana daga cikin fada'ilul a'mal shine sai malam yayi wata magana mai muhimmanci yake cewa fa ta'ammal al-farqa baina fiqh salaf wa ilm al-khalaf yace ka san bambanci tsakanin zurfin fiqihu na magabatanmu da kuma zurf da kuma fiqihun malaman da suka biyo bayan su akwai bambanci an gane ko kun ga Lais bin Sa'ad ya ce hadisin nan bai inganta ba ba zai yi in hana kaina hutawa ba saboda hadisi da ifi shi kuma malamanmu na wannan zamani sai wani ya ce shi fa yanzu tunda dai hadisin nan dai an ce hadisi ne ko da bai inganta ba tunda yana magana kan fadailul a'mal shikenan ni zan hana kaina bacci sai ya azabtar da kansa akan abin da bai inganta ba an gane ko to almuhim dai idan muna so mu fahimci addinin musulunci ko mu ji dadin addinin mu mu yi watsi da ra'ayin malaman wannan zamanin mu dauki ra'ayin magabatanmu an gane ko magabatanmu su kai mu addini kyakkyawan fahimta in na ce magabata ina nufin sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'i idan muka dauki fahimta za mu ga fahimtar su akwai haske a cikin sa malaman da suka zo wannan zamanin sun cika sabani malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza sai kaga sun raba kan al'umma Allah ta'ala shi taimake mu sannan kuma tambaya na abu na tambaya na biyu shine yaya hukuncin lissafa ainihin tasbihi da tarbi yin amfani da tarbi a lissafa tasbihi ya halatta ko bai halatta ba to wannan shi ma an tambayi al-Allama Nasiruddin Albani dangane da shi ya ce akwai hadisi wanda ke nuna cewa annabi yana tasbihi da tsakuwa ya ce wannan hadisin da ke nuna cewa manzon Allah yana tasbihi da tsakuwa hadisin maudu hadisi ne wanda yake an jingina wa manzon Allah ƙarya ne bai tabbata ba sai ce wannan hadisi ya saba ma abin da ya tabbata daga Abdullahi bin Amr cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kidu tasbiha bi yamini na ga annabi yana kulla tasbihi da hannun damansa manzon Allah yana kulla tasbihi da hannun damansa an gane wannan ai wannan hadisi ingantaccen hadisi ne Abu Dawud da ya fitar da shi da Tirmidhi kuma al-Allama Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahihu Abi Dawud to kaga wannan hadisi ya nuna annabi yana kulla tasbihi da hannun shi na dama an gane ko to kuma wancan ya nuna annabi yana tasbihi da tsakuwa to wancan wanda ke magana cewa yana tasbihi da tsakuwa bai tabbata ba gashi nan sannan kuma ya tabbata kuma aidan a wajen Abi Dawud da wanin sa cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amara nisa'a an ya'qidna bil ananin annabi ya umurci mata su kulla tasbihi da yatsunsu su dinga kulla shi da yatsunsu an gane wannan ai yake cewa fa innahunna mas'ulat mustanqaqat yace domin lalle yatsunsu ababan tambaya ne kuma ababan sanyawa ne su yi magana gobe kiyama gobe kiyama za a tambayi hannayenka yatsunka kuma za a tambaye su kuma za a sanya su yi magana an gane wannan ko idan mutum ya yi amfani da tarbi fa shin za a tambayi tarbin za a sa yi magana shin gobe mutum zai je gaban Allah da tarbi ko zai je gaban Allah ne da gabobinsa al-yawma nakhdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu kaga shi gobe kiyama gabobin ba za su yi magana to masu ganin cewa yin amfani da hannu gundarin hannu ba tare da an lissafa da tarbi ba shine yafi inganci suna dogaro da irin waɗannan hadisan wannan hadisi ingantacce ne Imam Tirmidhi ya ruwaito da Hakim ka duba cikin Sahihul Jami to sannan kuma wasu malamai suka ce ya halatta ayi lissafi a lissafa ainihin tarbi ayi amfani da tarbi ayi lissafi akwai masu ganin wannan ra'ayi din har ma ina ganin kamar shine ra'ayin Imam Shawkani a cikin littafinsa Nailul Awdar yayi kokari ya kawo dalilai na nuna halaccin yin haka din sannan akwai Ibn Usaymin shi ma da wasu malamai na sunna masu ganin halaccin haka Ibn Usaymin ya ce yin amfani da wannan tarbi kamar ainihin yin amfani da calculator ne idan mutum lissafi ya yi masa wahala misali na kawo ya zama kamar maslahatul mursala kamar don sauwaƙe al'amura to amma kuma ga yanda manzon Allah yayi kuma duk da cewa a zamanin manzon Allah akwai abubuwan da za a iya lissafi da shi din kuma ba a yi ba zamanin manzon Allah ana iya sauke lissafi da abubuwa da yawa amma manzon Allah har ya bar duniya yana amfani da ainihin yatsunsa ne gundarin yatsunsa ba tare da ya rike sarbi ba an gane wannan ko matsala ne wanda malamai suka yi sabani amma abin da ya tabbata kuma ya inganta shine da hannu ake yi kuma hannun nan hannun dama kawai ba wai hannun dama da hagu ba yanda wasu ke yi akwai masu kirgawa dama da hagu wannan ya saba ma sunna ana kirgawa ne kawai da ainihin abin nan da dama an gane wannan ko to wannan kenan Allahu a'lam ya hukuncin abin nan Na'am. Assalamu alaikum. Akarmakallah. Menene abin da yafi kyautatawa? Abin da mutum a bar matacce a gida. Ko? A bar matacce a gida ba za a binne shi da wuri ba. Domin ana jiran wasu dangin sa su zo su yi bankwana da shi. Yaya hukuncin wannan? Wato abin da yake nufi shine wato irin yanda wasu mutane suke aikatawa idan mutum ya rasu sai kaga an ki kai shi da wuri ana jiran sai alhaji wane ya zo sai ainihin kanwanci ta zo ko sai yayin shi ta zo sai kaga an yi wajen awa biyu ana jira sai ainihin wani babban mutum ya zo ya gan shi tukuna sun gaisa sun yi bankwana sannan ya tafi to yaya hukuncin wannan bankwana da ake yi shin yana da wani alaka ne da musulunci domin yanzu ya riga ya zama al'ada hatta mu ahlus sunna muna yi akwai gawan da an gama mata wanka an sa ta a makara amma an ce ba zai yi a tafi da ita ba lalle lalle sai alhaji wane ya zo lalle lalle sai yayin shi ta zo lalle kuma yayin nan kila zai zo daga Kano ne ko daga Sokoto ko daga Zamfara ko daga wani waje mai nisa wallahi akwai wanda za a yi awa biyu awa uku ana jira to ya hukuncin wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa asri'u bil janaza fa in taku saliha fa khairun tuqaddimuna ha ilayhi wa in taku siwa zalik fa sharrun tad'unahu an riqabikum shi annabi yana cewa ku gaggauta kai jana'iza fa in taku saliha idan ta kwarai ne fa khairun tuqaddimuna ha ilayhi to alkhairi ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi in dai ta kwarai ne to kuna gaggautar da ita zuwa ga alkhairi ne amma in ta kasance koma bayan ta kwarai fa sharrun tad'unahu an riqabikum sharri ne kuke saukewa daga wuyan an gano wannan ko to saboda haka abinda ake bukata mutum in ya rasu kada a ce sai an jira alhaji wani sai an jira yaya wacce sai an jira kawo wani a ka a jira kawai mutum yana rasuwa in an wanke shi a yi gaggawa a kai shi ya fi lada ya fi falala ina fatan gane wannan magana na cewa ana so a jira wani a yi bankwana in dai zai ci lokaci gaskiya ya saba sunna amma minti ɗaya minti biyu minti goma lokaci da bai da tsawo to wannan babu laifi insha Allah amma fa in ya tsawaita ya saba saboda an ce ba a so mutum ya rasu a yi jinkiri wajen kai shi Allahu a'lam. To, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Jiya mun yi bayani dangane da abin da ya shafi ainihin kafiran Makka da suka zo suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya na kure, tambaya na ta'annuci. Suna cewa za mu yi imani da kai ya Muhammad amma da sharuɗa. Sharaɗin farko wato kamar da dutsen Safa gaba ɗaya ya zama zinari sannan sharaɗi na biyu muna so ka gina ma kanka gidan zinari ya zama to katon gida gaba ɗaya naka nan zinari ne kai sannan kuma na uku suka ce muna so ka hau sama kana takawa ka je can sama kuma in ka je saman ma ba za mu yi imani cewa lallai ka je sama ba sai muna kallo Allah ya sauko daga sama ya baka littafi in ya baka littafi ka karanta muna kallo kuma bayan ka gama karantawa Allah ya ce ni ne Allah na yarda da cewa lalle Muhammadu manzon Allah ne to a lokacin ne za mu yi imani da kai kai a taƙashe ne sannan ma sun ce suna so garin Makka gari ne mai duwatsu da yawa akwai duwatsu wannan duwatsu yana hana mutanen Makka noma sannan kuma garin Makka sahara ne saka suna bukata annabi ya addu'a duwatsun nan su tarwatse garin ya koma mai fadi inda za a iya yin noma sannan bayan haka kuma ya zamanto saharar nan ya koma mabubbuga na ruwa ruwa ya ringa bubbugowa titir har abada ta inda ba za a ringa wahalar ruwa ba ta inda za a yi noma a samu yabanya mai kyau an gani sun kawo abubuwa da dama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Allah Allah ya ce masa abu ne mai sauki amma a ka'ida idan har Allah subhanahu wataala Allah ya ce idan na amsa zan iya yi duk wani abin da ni amma idan suka yi inkari ba su yi imani ba to kasancewa ka'ida ta abin da ke sunnata shine in halakar da su saboda haka sai ka zaba in kana son al'umman ka su tabbata kada su halaka to wannan tambaya da suka yi ba za a ba su amsa kan shi ba in ko kana son ka halakar da su in burinka kana so ka halaka ne za a ba su wannan tambaya amsar tambayan daga baya idan suka ƙaryata suka ce sihiri ne sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su aka ce ma annabi wanne ne ka zaba sai manzon Allah sai ya zabi kada a halakar da su to a lokacin nan Allah ta'ala bai sauka musu abin da suke bukata ba a lokacin da manzon Allah ya ce qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula an gari ka ce musu tsarki ya tabba daga ubangiji na shin na kasance wani in ba mutum ba ko manzo ni mutum ne manzo yaya za a yi ku ce in mayar da ainihin safa ya zama zinari ya za a yi ku ce wai wato in sako da mala'iku su zo akan siffansu na kaza da kaza ai ni ba zan iya yin wannan ba Allah kadai zai iya yin wannan ni mutum ne ko manzo to da suka ce haka a da annabi ya ce haka sai suka ce ma annabi wane ne zai yi maka shaida cewa kai mutum ne manzo ta yaya za mu yi mu yarda cewa kai mutum ne manzo ya Muhammad shine sai aya ta sauka qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum ko da ku ba ku shaida ba Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku in ku ba ku yarda ni manzo bane Allah subhanahu wataala ya yarda ni manzo ne ko Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim Allah ya ce ya Allah ya rantsa da qur'ani mai cike da hikima cewa innaka la minal mursalin cewa lalle kai kana daga cikin manzanni kuma ala siratin mustaqim kuma lalle kana kan hanya mai kakke kada kai wani shakka an gane ko qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum kace musu Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku innahu kana bi ibadihi khabiran basira lalle ya kasance ga bayansa wato masani ne ko kuma mai gani in an ce mutum khabir duk wanda kace masa khabir kana nufin ya san ciki da wajen al'amari ya san abu na bayyane kamar yanda ya san na boye shine khabir an gane ko shi kalman khabir ya fi kalman alim saboda haka Allah ta'ala khabiran ne ko basira Allah masanin ciki da waje ne sannan kuma Allah yana ganin komai babu abin da yake buya ga Allah subhanahu wataala to za ku ga akwai irin tambayoyi wanda za ku cewa kafiran Makka suna yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tambaya ne na wulakanci tambaya ne na kure ga kadan daga ciki kamar yanda ainihin al-Allama Nasiruddin Albani ya ambata a littafin Sahihus Sira an-Nabawiyya shafi na 159 ya kawo ruwaya na ainihin Imam Abdu bin Hamid ko bin Humayd a cikin musnadi da sanadin shi daga Jabir bin Abdullah cewa ainihin kafiran Qurayshawa sun taru wata rana sai suka ce unzuru a alamakum bisihir wal kahana wa shi'r ku duba ku ga wanda ya fi ku sanin sihiri da bokanci da wake wato mana su duba su gani a cikin kafiran Makka wane ne yafi su iya sihiri wane ne yafi su iya bokanci wa yafi su iya wake an gane suka ce wai ya tafi wajen wannan mutumin allazi farraka jama'atana mutumin nan wanda ya raba kan jama'an mu wa shattata amrana ya tarwatsa mana al'amarin mu wa abadinana ya aibanta addinin mu falyukallimuhu ya je yayi jayayya da shi ya je yayi magana da shi wal yanzur maza yarudda alai ya duba wani amsa zai mayar masa shine sai suka ce ma na alamu ahadan gaira utba bin rabi'a suka ce ba mu san wani mutum wanda ya cika irin wa'annan sifa ba sai dai ainihin utba bin rabi'a sai suka ce anta ya abul walid to kai ne sai suka ce ma utba kai ne ka cancanta ya kai abul walid wato shi utba din kenan a lokacin sai utba bin rabi sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya muhammad anta khairun am abdullah ya je wajen annabi yana so ya kura annabi yace ya kai muhammad shin kai kafi alkhairi ko abdullahi babanka eh in kai ne zaka ce a tambaye ka kai akar maka lawo ka ce kai malami ne ko da kai da mahaifinka wayefa alkhairi me zaka ce sai ka ce kai to a lokacin da kace kai din nan ka fadi a wajen mutane masu hankali an tare jama'a gaba daya suna tsoron sai wasu sai aka tsaya su malama su ma tambaya wai da kai da babanka wai bi daraja kace wallahi na fi baba na fi shi imani maganar da ka faɗa ko gaskiya ne to ka faɗi warwar ta ce wannan mutum ba shi da hankali ina ba san gano wannan akwai wannan ya tunatar da ni wani bawan Allah mai da'awan sunna suna tattaunawa da wasu yan bid'a sai suka ce masa mun ga take-takenka in aka tambaye ka ma kana iya cewa babanka kafiri ne yace wallahi kafiri ne yace wallahi ba na shakka baba na kafiri ne to sai kawai gaba ɗaya jikinsu ya mutu wai baban shi kafiri ne ina ba san gane saboda suna da bambancin fahimta na aqida da baban shi kawai kafir da baban shi shine sai wani wanda kake cewa wallahi ka kare shine kafiri sai na dalla ma mari a rafada sai zama to wannan ma shi ke so ya tara baban wancan din ina ba san gane to akwai wani magana ko da kana da gaskiya akan shi wato zaka duba darajar wanda ake tambayan ka kada ka faɗa wannan shine hikima to yanzu kaman annaba ce yanzu da kai da babanka waye bi daraja ai abin ne abu ne a fili shi annabi shine shugaban manzanni na duniya gaba daya baban shi kuma ba shugaban menene shi to amma sai aka mai tambaya a gaban taron jama'a ana so a gwada hankalin shi da kai da mahaifinka waye bi daraja anta khairun am abdullah sai manzo Allah ya shiru bai ce komai ba an gane ko fa kala sai kara cewa shi utba anta khairun am abdul muttalib shin kai kafa alkhairi ko abdul muttalib kakanka fa saka ta rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru bai ce komai ba har ila yau sannan sai ce in kunta tazumu anna haula'i khairun mink to tunda kai shiru kenan kai da sun bika alkhairi kenan sai ka ce mai in kai ne mai zaka ce ka ce wallahi ban yadda sun fi ni alkhairi ba wa iyaz billah to anan wajen akwai tambayan da yin shiru shi yafi amsa shi yafi alkhairi kuna ne ba kowane tambaya ake bada amsa ba wani tambayan an tana ma tarko ne dama an riga an san mai zaka faɗa kuma akan wannan an riga an shirya in ka bada amsa kaza ga abin da zai biyo baya bari in baku misali annabi Musa alaihi salam suna tattaunawa da fir'auna da tattaunawa yayi zafi fir'auna ya tabbatar zai yi kasa annabi Musa ya yi mishi warwar sai fir'auna ya dauko matsala na siyasa a gaban taron jama'a wanda da annabi Musa bai gane siyasan bai ce zai faɗi gaskiyan al'amari da annabi Musa ya yi kasa a lokacin da aka buga yana ma annabi Musa tambaya annabi Musa na bashi amsa gamsasshe qala fa man rabbu kuma ya Musa annabi Musa ya bashi labari qala kaza kaza can sai ce qala fa ma balal qurunil ula sai ce menene al'amarin karnin mu na farko iyayen mu da kakannin mu da suka mutu na farko suna bautan gunki yanda muke bauta ma menene matsayin su a wajen ka Musa ga mutane da yawa sun taru in wannan sai ce Allah ya ce a faɗi gaskiya qulil haqq walau kana murra wani da gaske wani wanda yake mai karancin hikima mai zafin kai wanda yake da karancin sanin abin da yake yi sai ce to ai tunda gaskiya ne kawai ai kawai ai wannan iyayen mu da kakanni kawai ai arna ne kawai yan wuta ne menene to anan wajen kana faɗin wannan magana jama'a za su tarwatse su barka kuma kila kuma an dauki mataki wallahi in kace ka za su ma dukan tsiya an gane wannan go annabi Musa da ya ga siyasar Fir'auna yana so ya hada shi da mutanen gari sai Fir'auna ya ce masa qala fa ma balul quruni al-ula ana sai annabi Musa ya ce qala ilmu ha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa sai ce sanin masaniyar iyayen mu yana wajen ubangiji na al-tafi ubangiji na baya bacewa ko baya mantawa shikenan ya gama da Fir'auna ina ba san gane to kana cikin karatu lokaci wanda ce akar maka Allah wai iyayen annabi meye magayin su ba wai bai san amsan bane akwai amsan da yake so ka bayar in ka bayar sai ka kalli mutane tukun daji ina ba san gane akwai bambanci tsakanin tambayan da mutum yake idan ya gane da kuma tambayan da yake dan ya janyo hankulan mutane ya hada ka da mutanen gari saboda a kyamace ka to dole ne a ringa bambanta tsakanin irin wayannan guda biyun a lokacin shi manzon Allah sai ya shiru sannan sai yake cewa in ka kasance kana raye cewa wayannan sun fika alkhairi in ka yarda cewa da mahaifinka da kakanka sun fika alkhairi faqad abdul aliha allati itta to hakika sun bauta man kuma kan da kake aibartawa mahaifinka ya bauta ma sannan kakanninka ma sun bauta ma kuma kan me zaka ce wa in kunta tazumu annaka khairu minhu in kuma kana raye cewa ka fi alkhairi fa takallam hatta nasma qawlaka kaji go in kana raye ka fi iyayenka alkhairi kayi magana har mu ji maganar ka kowa ya ci ka fada ka ce ka fi iyayenka kace inna wallahi ma ra'ayna sakala qad ashamu ala qawmihi minka ce wallahi ba mu taba ganin wani da wanda yafi shu'umci wanda yafi zama tashin hankali ga mutanen shi kaman kai ba ya Muhammad in ji wannan Utba bin Rabi'a yace farrakta jama'atana wa shattatta amrana wa ibtadinana ka raba tsakanin jama'an mu ka tarwata al'amarin mu kuma ka aibanta addinin mu wa faddahatana fil arab ka kunyata mu a cikin larabawa an ce ga wani yaro ya zo ya gagare su ya kawo musu wani sabon addini ya raba kansu ya musu kaza ka kunyata mu ana ganin darajar mu cikin kurai cikin duniya gaba daya amma ga shi yanzu ka sa duk ana duk arena mu gaba daya suka ce hatta laqad dara fihim anna fi quraishin sahiran har ma labari ya yadu cikin su sun ce a cikin quraishawa akwai wani mai sihiri mai suna Muhammadu anan kuma yana so ya amfani da wayo ne ya kashe mu annabi jiki saboda annabi ya janye labari ya yadu cewa a cikin quraishawa akwai wani mai sihiri wa anna fi quraishin kahinan cewa lalle a cikin quraishawa akwai boka an gane saka wallahi ba komai muke jira ba sai face irin ihun nan na mace mai ciki muna cikin wani irin musiba da tashin hankali an ya koma ba'adana an ya koma ba'aduna ila ba'adin bisiyu hatta na tafana yanzu abin da ya rage kawai shine sashen mu su tashi da sashi da takubba har ya zamanto mun kashe junan mu kawai shine abin da ya rage kawai ya zama mun kashe junan mu ayyuhar rajul ya kai wannan mutumin in kana inna ma bikal haja in har kana da wani bukata ne kila kana son kudi ne ko in kana son kudi ne wallahi jama'a na laka hatta ta kuna agna quraish in kana son kudi ne ya Muhammad za mu tara maka kudi ka zamanto cikin quraishawa ka fi kowa wadata ha ta kuna agna quraish rajulan wahidan ka zamanto kai kadai ka fi kowa kudi wa in kana inna ma bikal ba'a idan kana neman aure ne ka kasa yin aure ka taya mana da hankali faktar ayya nisa'i quraish ita ka zaba daga cikin matan quraishawa duk wata kake so falana zawujaka asharan zamu aura ma goma karshe kenan go ka zaba zamu aura ma mata goma dan mu huta daga wannan wa'azi naka an gane a wata ruwaya kuma in kana son mulki ne mallaknaka zamu baka mulki hatta la naqda amran dunak har ya zamanto ba zamu yanke wani al'amari ba sai da kai in kana son mulki zamu baka mulki har ya zamanto duk abin da zamu yanke na hukunci a garin Makka da Madina sai ka zo ka zauna ka ce eh sannan a yanke hukunci an gane shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa farakta ka gama yace ina gama kala na'am kala sai annabi yace bismillahir rahmanir rahim amin tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nadhiran fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Har ina ta tafiya har ya kai fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa samud. Kawai da ya karanta mai wannan aya balarabe ne sai ya rikice gaba daya, saboda ya ji fasaha, ya ji balaga, ya ji zalaka, hankalin shi ya tashi. Sai Utba ya ce hasbuka hasbuka, ya isa ka, ya isa ka, ya isa ka, ma inda ka gaira haza, baka da wani abu banda wannan. Sai Annabi ce a wannan shine sakon da na baka kawai. An gane wannan ko? A lokacin nan ya karanta mai wannan aya bismillahir rahmanir rahim amin, saukaccen littafi daga Allah mai rahama mai jin kai. Kitabul fussilat ayatuhu, littafi ne wanda an rarraba ayoyin shi daki daki, qur'anan arabiyyan, alqur'ani balarabe ga mutane masu sani. Alqur'ani littafi ne mai albishir ko mai gargadi, sai mafi yawan jama'a suka bijire alhali ba sa sauraron gaskiya, har ya kai inda Allah ke cewa idan suka bijire suka ƙi bin gaskiya, fa qul anzartukum mithla su'a anzartukum su'aikatan, ina muku gargadin wani irin tsawa. Misalin tsawon nan da aka yi ma'adawa da samudawa, to nan take sai Utba ya rikice. Wato daga cikin abin da yasa ya rikice kamar yadda ya faɗa musu, ya ce abin da yasa na rikice saboda na san Muhammadu baya yin ƙarya, na san tunda ya ce za a sauka mana da tsawa, to wallahi da gaske sai an sauka da tsawon. Kiza na ce ya sauri ya dakata, da gaske sai an sauka. Kaga sun san Annabi na da gaskiya, amma kuma wallahi ba za su bi shi ba. Ana yin wannan, Annabi bai isa su bi shi ba. Sun suka bi shi, to sun wulakanta kansu, ya za a yi mutane masu daraja irin wannan su bi Muhammadu? Ba zai yiwu ba. Ana kiran wannan kufrul juhud. Ya zama ka san cewa mutum yana mutum mai gaskiya ne, amma kai ka raina shi ne kawai. In dai addini, in dai gaskiya zai fito bakin wannan ne, wallahi gara na hakura. Wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum, suna mamaki a ce wani mai gargadi ya zo daga cikinsu, suna mamakin wannan. Da kuma inda Allah ke cewa fa innahum la yukazzibunaka walakinna zalimina bi ayati llahi yajhadun, lalle su din nan ba suna karyata ka bane fa, sai dai azzalimai suna musul ayoyin Allah ne, sun san kai mutum ne amintacce wanda ba ka yin ƙarya. An gane wannan ko? Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum, ka ce musu Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku, innahu kana bi ibadihi khabiran basira, lalle Allah ya kasance ga bayinsa wato mai bada labari ko mai gani. Na'am.
Wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa lan tajid lahu awliya'a min dunihi ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
ومن يهده الله فهو المهتد, دون الله يشري يشيني شريي. ومن يضلل, دون الله يبتر, falan tajida lahum awliya min duni, ba za ku taba samun wasu majibinta ko masu taimako koma bayan Allah ba. An gane wannan ko? Idan har Allah ya batar da mutum, babu wanda ya isa ya shiryar da shi. Shi ya sanya in za a nemi shiriya, wajen Allah ake neman shiriya. Raddan alal mutazila wal jabariya, yan mutazilawa da yan jabariya suna ganin shiriya da bata yana hannun mutum ne. Dan Adam shi ke iya shiryar da kansa, yana iya batar da kanshi, Allah ba shi da iko wajen shiryarwa ko batarwa. Ahlu sunna suka ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci dan Adam, Allah shi ne ya nuna masa alkhairi da sharri. An gane ko? Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura, lalle mun shiryar da shi zuwa ga hanyar alkhairi da sharri, ya zaba ga hanyar alkhairi ga na sharri, ga kafirci ga musulunci. In ya ga dama ya gode ma Allah ya yi biyayya ga gaskiya, in ya ga dama ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala. An gane wannan ko? To kaga da wannan kenan Allah ta'ala shi ya nuna masa hanya. Sannan kuma wannan hanyar dan Adam ba zai iya bin wannan hanya ba sai da mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala. In kaga mutum ya shirya Allah ta'ala da mashi'an sa ne mutun ya shirya shi ya sanya idan muna sallah daga cikin addu'o'in da muke yi kullun so biyar ko biye da biyar tunda muna yin sallar nafila muna yin sallar farilla daga cikin addu'o'i akwai ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu zuwa ga hanya mai kake kaga da a ce Allah ba shi da hannu wajen shiryawa ko batarwa da ba ma bukata mu ce Allah ya shiryar da mu zuwa ga hanya mai kake a wajen mutazilawa da yan jabariya a da yan kadariya afwan su suna ganin cewa wato mutum ba zai roki Allah cewa ya Allah ka shiryar da ni ba saboda su a wajen su Allah ba shi bane mai shiryawa wa may yahdillahu fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ya shiryar to shine fa shiryayye wa may yudlil duk wanda ya bace falan tajida lahum awliya ba za ka samu majibinta gare su ba ba za ka samu masu taimako gare su ba ba za ka samu masoya a gare su min dunihi kuma bayan sa wa nahshuruhum yawmal qiyama za mu tayar da su gobe kiyama ala wujuhihim akan fuskokin su umyan suna makafi wa bukuman suna kurame wa summan suna bebaye za mu tayar da su gobe kiyama suna akan fuskokin su wato Allah zai kifar da su akan fuskokin su gobe kiyama suna makafi suna bebaye suna ainihin kurame suna kurame suna bebaye sai Allah ya ce ma'awahum jahannam makoman su jahannama kullama khabat zidnahum sa'ira duk sanda wannan wuta na jahannama ya huce sai mu kara ma wannan wuta kunnuwa an gane wannan ko duk sanda wannan wuta yayi zafi ya kona shi an gane bayan lokaci mai tsawo wutan ya danyi sanyi sai mu kara hura wutan inji Allah kenan wutan jahannama har abada ba zai daina huruwa ba an gane wannan ya zama toraji ga yan kungiyar jahaliya akwai wata kungiya ta bid'a ana kiran su yan jahiliya suna cewa idan kafiri ya shiga cikin wuta zai shiga wuta na wani lokaci ne idan lokacin ya riga ya wuce sai wutan jahannama ya huce shikenan kafiran sun huta daga azaba wai azaban yana da lokaci ne da zarar lokacin ya wuce shikenan kafiri zai huta daga wannan azaba din to kaga wannan aya ta masa raddi ko kullama khabat zidnahum sa'ira duk sanda wannan wuta ya huce to za mu kara musu ainihin huruwa za a hura wutan sosai yanda zai kara huruwa kaga an yi amfani da kullama wanda wato lafazi ne na istibrar lafazi ne mai nuna ci gaba har abada abun ba zai dakata ba kuma Allah yana cewa innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ne abadan ko lalle wa idan suka kafirta daga cikin wa suka kafirta wato mushrikai na ahlul kitab da mushrikai kenan kafirai ne kala biyu ne akwai kafirai ahlul kitab akwai kafirai wanda aka ba su littafi na sama aka ba su attaura da injila suka canza shi suka canza addinin musulunci da kuma mushrikai wanda ba su da littafin sama amma suna bautan gunki ne ko suna bautan wani abu wanda ba Allah ba suna cikin wutan jahannama khalidina fiha abada suna masu dawama a cikin ta har abada ashe wannan akida ta jahiliya akida ce mummuna cewa wutan jahannama zai huru na wani lokaci daga baya sai ya huce sai Allah ta'ala a wannan aya ya nuna wutan jahannama idan kafiri ya riga ya shige ta ne har abada a wata aya Allah yana cewa wa ma hum bi kharijina minan nar su mutane idan sun shiga wuta ba su zamanto masu fitowa daga wuta ba har abada kenan an gane wannan ko kullama khabar dinnahu sa'ira to idan muka duba wannan aya da kyau Allah yana cewa za mu tayar da wayannan kafirai gobe kiyama akan fuskokin su suna makafi suna ainihin bebaye suna kurame kuma makoman su jahannama to in muka duba ayan da kyau wannan aya kamar yana fassara mana wato za a gaggauta kai su zuwa ga jahannama kamar yanda Larabawa ke cewa qadimal qaum ala wujuhihim mutanen sun gabato akan fuskokin su idza asra'u idan suka yi sauri ai abinda ake nufi za a ja su gobe kiyama akan fuskokin su a ingiza su cikin wutan jahannama kamar yanda aka aikata a nan duniya yanda ake aikatawa bi man yubaligu fi hawani ka mutumin da ya kai gaya wajen wulakancin sa da kuma bi man yubaligu fi hawani wanda an kai gaya wajen wulakanta shi da kuma azabtar da shi an gane ko to akwai hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu lalle wani mutum ya ce ya rasulullah allazina yusharuna ala wujuhihim wa'annan da ake tayar da su akan fuskokin su an kifar da su akan fuskokin su ayu sharul kafir ala wajhihi shin za a tayar da kafiri ne akan fuskar sa sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam alaysa allazi amshahu ala rijlain qadiran ala an yumshihu ala wajhihi yawm alqiyama shin ba ku san wanda yasa kafiri yayi tafiya akan kafafuwan sa a nan duniya ba yana da iko ya ainihin sanya kafiri yayi tafiya akan fuskar sa gobe kiyama shi kafirin Allah zai masa azaba gobe kiyama ba zai yi tafiya da kafafuwan sa ba za a kifar da shi ne da fuska ne zai rinka tafiya to shine wasu ke mamaki ya za a yi kafiri a kifar da shi akan fuska har ya zamanto ya iya tafiya shine annabi yake cewa shin ba ku san cewa wanda aka tayar da su akan fuskokin su shin ba ku san cewa Allah wanda ya shin wanda ya sanya dan adam ya iya tafiya da kafafuwa guda biyu ba shike da iko ya sanya ainihin kafiri yayi tafiya da fuskokin sa ba da fuskar sa ba gobe kiyama ashe abu ne mai sauki a wajen Allah Qatada yana cewa lokacin da wannan hadisi ya kai gare shi sai ce bala wa izzati rabbina sai ce haka ne na rantse da izza na ubangiji mun mika wuya ga maganan Allah kan wannan abin da ya fada an gane wannan ko wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da Muslim sannan kuma cewa da aka yi zamu tayar da su suna makafi bebaye kurami Abdullahi bin Abbas ya ce da Hassan ai umyun mai ma'ana za a tayar da su suna makafi ana nufin gobe kiyama kafiri zai zo bashi da ido ne baya gani aka ce za a tayar da su umyun ne amma ya surruhu za a tayar da su suna makafi sun makance daga abin da zai faranta musu rai wato gobe kiyama idan su ba zai kalli abin da zai faranta musu rai ba shine ma'ana umyun amma ya surruhu za su ringa ganin duk wani abin da zai faranta musu rai amma abin farin ciki idan su ba zai gani ba an fahimta ko wannan shine fassarar Abdullahi bin Abbas bukumun ani takallum bi hujja sannan za su zamanto bebaye ba za su iya magana da hujja ba bakinsu in an tambaye su kan wasu hujjoji sai su kasa yin magana anan sun zama bebaye kenan saboda ba za su iya magana da hujja ba sannan summun amma yanfa'uhum sun zamanto kurame daga abin da zai amfane su ba sa jin wani abin da zai amfane su sai dai su ringa jin kalmomin azaba kalmomin tsinuwa da tashin hankali saboda anan duniya ba su yi biyayya ga Allah ba sai Allah ya saka musu da mummunan abin da suka aikata an gane wannan shine fassarar da manya-manyan malaman salaf irin su Abdullahi bin Abbas da Al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama suka fassara shi kamar yanda Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa gashi nan to sai yake cewa akan wannan magana in muka dauki wannan fahimta hawasuhum baqiya alama kana qalai to kenan gabobin su suna nan yanda suke in muka dauki wannan ra'ayi gabobin su suna nan idan suna nan garau suna gani kunnan suna nan garau yana ci bakin suna nan garau yana magana sai dai idan su din nan garau ne amma baya ganin abin da zai amfane shi sannan bakin su garau ba sa iya kawo hujja amma duk wani magana wanda ba hujja ba za su iya faɗa sannan kunnan su garau ba sa jin wani abin da zai amfane shi ne abin da ake nufi da wannan aya cewa wa nahshuruhum yawmal qiyama ala wujuhihim umyan wa bukuman wa summan kuma makomansu jahannama an gane wannan ko to sannan aka ce kai ba abin da ake nufi da shi kenan ba ana nufin za a tayar da su akan sifa wanda Allah ya siffanta su ba sa ji ba sa gani ba sa iya magana akwai masu wannan fahimta za a tayar da kafiri baya jin komai baya gani da idansa baya komai baya iya yin magana an gane domin ya zamanto ƙari akan azabansu bayan azaban da ake musu kuma sai aka musu azaba aka hana su ido aka hana su kunne aka hana su baki ba sa iya yin komai da shi sannan daga baya sai a dawo musu da wayannan abubuwa a cikin wutan jahannama. An gane za a yi musu azaba da shi, amma idan aka sa su a cikin jahannama sai a dawo musu da idanuwansu da kunnuwansu da ainihin bakin su gaba daya, sai su zamanto suna gani. An gane me yasa aka yi wannan magana? Ai idan muka duba zahirin maganar, an ce gobe kiyama kafiri baya gani, ko to sai gashi a wata aya kuma an nuna kafiri yana gani. Wara al-mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha, kafirai masu laifi sun ga wutan jahannama suna gani ko ba sa gani? Sama gobe kiyama an ce za a tashe su suna ainihin makazi. A wata aya ma an ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadhalika atarka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Kaga an ce duk wanda ya bijire daga ambaton mu, wanda yake yadda ya bi Qur'ani ya bi maganar Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'ishatan danka, lalle yana da wani irin rayuwa mai kunci gobe kiyama. Za mu tashe shi gobe kiyama, wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, za mu tashe shi gobe kiyama yana makaho. Zai ce ya Ubangiji me yasa ka tashe ni makaho alhali ina gani? Sai Allah ya ce kazalika atarka ayatuna fa nasitaha, haka muka baka ayoyin mu fa nasitaha ai fatarattaha, sai kai watsi da ita. Wa kazalika al-yawma tunsa ai wa kazalika al-yawma tutrak, haka nan yau za a yi watsi da kai. To kaga an ya nuna gobe kiyama za a tashe shi kafiri. Fa ma'ana sai gashi an ce wara al-mujrimuna an-nara fa zannu annahum waqi'uha, wato mujrimai sun ga wutan jahannama. Fa zannu ai nan fa zannu ai fa aikanu, saboda an kawo anna harfu nasbin wa tawkid wal mazdari. An gane ko? Fa zannu anna, tunda an kawo anna bayan zanna ya koma litahqiqi, ya koma lil yaqin, mushrikai sun ga wuta sai suka tabbatar cewa lalle za su auka cikin wannan wuta din. Kaga anan wajen can da aka ce za su zo gobe kiyama suna makafi, to gashi an ce sun ga wuta. Kuma sannan mushrikai sun yi magana, an ce za su zo gobe kiyama ainihin suna bebaye ba sa iya yin magana. Gashi kuma Allah yana cewa a da'au hunalika sabura, ko kaga la tad'u al-yawma saburan wahidan wad'u suburan da auhunalika bi subura, da auhunalika subura, sai Allah ya ce musu la ta da suburan wahida wa da suburan kasira, ko baka ba? To kaga ashe kenan inda Allah na cewa bal kazzabu bi sa'a wa a'tadna liman kazzaba bi sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha tagayyuza wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da auhunalika subura ala ta da ul yawma suburan wahidan wa da suburan kasira. Kaga a wannan rana idan suka ga azaban wuta suka ga jahannama na kugi, jahannama na wani irin kugi, yana wani irin ihu daga can dinsa, an gane su ji wani irin ruri, sai su sai ga kafirai sun kama ihu. Idan aka jefa su daga cikinta a wani waje mai kunci suka zo a daure, za su ambaci, za su ce mun hallaka mun hallaka, za su ringa ambatan hallaka. Sai Allah ya ce kada ku kira hallaka a yau guda ɗaya, ku kira hallaka mai yawa. Kaga nan wajen kafiran sun rude har suna ta kira, ashe kenan su din nan suna magana ko ba haka ba? Gashi har sun yi magana da au hunalika subura, sun ce wayyau hallakan mu, wayyau hallakan mu. Sannan kuma a wani waje gashi sun ji sami ulaha tagayyuza wa zafira, ko baka ba? Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami ulaha tagayyuza wa zafira, idan ita jahannama ta ga mutane yan wuta daga waje mai nisa, sai su mutane su ji jahannama tana wani irin fushi, tana nuna alaman fushi, tana wani irin ihu, tana kugi. Ita jahannama ta kosa a jeho kafirai cikinta, a lokacin sai mutane su kama ihu kafiran. To kaga anan wajen ya nuna kafirai a wajen za su dan yi alama na mai an ce sami ulaha, ashe kafiran suna da kunni, har ma sami ula ha tagayyuza wa zafira, har ma sun ji wani irin fushi na jahannama, sun ji wani irin ruri tana wani irin ihu ita jahannama. Ashe mutane suna ji suna gani suna magana. Sannan Muqatil bin Sulaiman yana cewa idan an ce musu iksa'u fiha wa la tukallimun, wato ku kaskanta ku tafi a cikin jahannama kuna kaskanta to ku yi magana, to a lokacin da yake zamantowa umyan la yusirun summa la yasma'un hukuma la yafqahun, wato idan aka ce musu ku shiga cikin jahannama ku wulakanta a cikin ta ku yi magana, a lokacin sai su zamanto makazi ba sa gani, su zamanto ainihin bebaye a kurame ba sa ji, su zama bebaye ba sa iya yin magana, ba sa fahimtar komai. Kenan ba a ko'ina ba ne suke zamantowa haka, sai idan bayan an riga an wulakanta su an shigar da su ciki an ce kada ku yi magana a lokacin, shi ne suke zamantowa haka. Wasu malamai suka ce a'a, wato sun makance a lokacin da suka shiga wuta saboda tsananin duhun wuta, wutan yana da tsananin duhu, da suka shiga sai ya zamanto ba sa ganin komai saboda duhu, kuma sannan maganar su ya yanke lokacin da aka ce musu iksa'u fiha wa la tukallimun, ku kaskanta a ciki ku shiga cikin jahannama a kaskance kada ku yi mun magana. To a lokacin nan shine sai suka me, sai suka zamanto bebaye ba sa iya yin magana. Sannan kuma a lokacin da ainihin ruri ya zo da sauti wanda suke ji da kunnensu, sai ya zamanto sai ya kurumtar da su, sai ya zamanto ba sa iya jin komai. To kun ji bayanin da malamai suka yi, wato malamai su yi kokari su yi jam'i tsakanin wa'annan ayoyi da suka ce za su zo gobe kiyama suna makafi, suna kurame, suna bebaye, da ayoyin da suka nuna gobe kiyama kafiran za su yi magana, kuma kafiran suna gani, kuma kafiran suna ji. Kenan ba a ko'ina ba ne abin zai faru, akwai wurin da wannan abin zai same su, akwai inda ba zai same su ba. Ina fatan gane wannan. Saka babu karo a cikin wannan aya ɗin. Shi ya sanya idan mutum yana so ya fassara Qur'ani, ya fahimci Al-Qur'ani da kyau, to gaskiya sai ya koma zuwa ga fassarar magabata. In ba haka ba, idan ka ce za ka yi fassara na ra'ayin kanka, za ka cewa kana ta karo da kanka. Yanzu ka tambayi mutumin da yake da awon Qur'ani zalla, ka tambaye shi yadda zai fassara wannan aya, wallahi sai ya kafa gauniya yana bandan-bandan. Dalili, wannan aya ya ce ba zai yi magana ba, wancan aya kuma ya nuna gashi ya yi magana, wannan aya ya nuna makaho ne, wancan aya gashi ya nuna yana gani. To yaya Allah ya faɗi wannan anan ya faɗa a can wajen? Allah magana Allah na karo ne? Bayan Allah ya ce la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, an gane wannan ko? Sai za ka ce in dai mutum yana so ya fahimci musulunci baya so ya shiga cikin rudu, to kada ya dauki fahimtar kowa, ya dauki fahimtar ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zauna a wajensa suka fahimci addini, kada ya dauki wani sabon fahimta, wannan sabon fahimta shi ya raba kan al'umma. Waɗannan miyagun akidu da kaga muna fahimci muna ta bala'i da su muna fama da su din nan, abin da ya kawo wannan sabani sun yi watsi da karantarwar manzon Allah, sannan sun yi watsi da karantarwar sahabban manzon Allah, wanda Allah ya ce in za mu fahimci musulunci mu fahimci musulunci ƙarƙashin fahimtarsu, sai muka yi watsi da maganarsu muka kama wasu irin ra'ayoyuka, sai gashi an samu aqida kaza aqida kaza aqida kaza, a ce wannan dan jabariya ne, wannan dan qadariya ne, wannan dan khawarij, wannan dan mu'tazila, wannan dan jahmiya, wannan dan kaza, wannan dan kaza, wannan dan ikhwanul muslimin, wannan dan haddadiya, wannan dan sururiya. To duk gaba ɗaya waɗannan sun yi watsi da asalin karantarwa ne, an gane wannan ko? Saboda haka in muna so mu samu nasara mu yi aiki da doran ayan nan da Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw, idan suka yi imani su Yahudawa da Nasara da masu bautan gunki da sauran mutane, in suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi sun samu shiriya, bi ma'ana in suka yi imani da abin da sahabbai suka yi imani da shi sun samu shiriya. Fa in tawallaw, in ko suka juya daga karantarwar sahabbai fa, fa inna ma hum fi shiqaq, to lallai suna cikin sabani da jayayya da fagauniya, fa sayafikahumullah, da sannan Allah zai isa maka su. Na ba san gani, insha Allah an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan, insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.